Allah ta'ala. To bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yan uwa masu sauraron wannan tasha mai albarka, tashar Alheri Radio dake nan Zaria, ne muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
To kamar yadda malam ya gabatar, hafizahullahu wa ra'ahu, zamu tattauna insha Allah a cikin wannan shiri mai albarka akan bashi, wato kadiya ta cin bashi da ka'idojin sa a musulunci. Na kirayi wannan jeren giya ta tattaunawa da suna taurin bashi.
Na'am.
Kuma insha Allah za mu yi wannan tattaunawa, za ta wuce wato zama daya
gaskiya,
dan akwai matsaloli da yawa da za mu bujiro da su insha Allah, mu yi wa kanmu nasiha da sauran ƴan uwanmu musulmai da mutane su shiga taitayin su. Wato al'amarin Allah shi gafta malam, ya wayi gari ne ya zama ruwan dare kamar yadda ka ambata. Mutane muna rayuwa a wani zamani mai ban mamaki, yadda mutane suke da sakaci akan cin bashi da kuma manta irin hadarin da ke cikin sa. Al'amarin ya zama ba babba ba yaro, ba namiji ba mace, ba mai wadata ba talaka, ba daidaiwan mutane, ba gwamnati, kowa ka ganshi rayuwa yake akan bashi. Tun daga a ci bashi a banki ne, bashi irin na wurin aiki, bashi tsakankanin ma'aurata, ma mata da miji, kowa da kani, ko uba da da, ko abokai, ko abokan kasuwanci, ko tsakankanin ma'aikata isu-isu, ko mutum ya anshi wani abu a ofishinsu ko a kungiyarsu ya sai da shi arha banza, bashi ya biyo shi. Babur ne, suminti ne, injin ruwa, wani har mota ma zai karba, motan miliyan biyu sai da ta 850, kuma biyo shi bashin miliyan biyu. Duk irin wannan lalata da mutane suke, wanda kuma a mafi yawan lokuta za ka ga wannan bashin za su iya haƙura da shi, bai zama musu dolen tilas ba. Musulunci ya tsara ka'idoji sosai game da gado bashi saboda haɗarinsa. Musulunci bai hana cin bashi ba aslan, amma ya tsara ka'idoji ne. Da haka za mu ga Qur'ani ya muhimmanta da al'amarin bashi. Ta kasancewar aya mafi tsayi a Al-Qur'ani ita ce ayar da ke magana akan bashi, wanda ita ce aya ta 282 a cikin suratul Baqara. Aya ce shafi guda kamar yadda zagata malam ya sani, ya yi lazina mun zakka da yantin bilini, ba tafsirin ta zamu yi ko mu ce sai mun kididdige bayanin da ke cikin ta ba, amma na so ne ishara zuwa ga maganganun da wasu malamai suka yi akan wannan aya. Al-Imamu Abubakar ibn al-Arabi rahimahullah,
amin,
a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an yana cewa hiya ayatun uzma fil ahkami mabniyatun jumlan min al-halal wal haram. Wannan aya ce yace babba a cikin hukunce-hukunce da aka gina hukunce-hukuncen halal da haram a cikin ta. Yace wa hiya aslu masailil buyur, ita ce tushe madogara game da matsaloli na cinikayya. Wa kathirin min al-furu', da dama daga cikin rassan cinikayya din. Yace jima'uha al-ikhtisari, ta tattara bayanai masu yawa a takaice. Ma'a istifa'in lil ghard, ta cika burin da ake nema daga gare ta. Dunal ikfari, ba tare da ta tsawaita ba. A hakan ma an takaita bayanin. Da wata kila da za a fadada kamata ya ce suratul dai, yadda yake da sura misali akan talaq, sura akan haji, sura akan kaza, akan kaza. To da an so a fadada za a iya cewa suratul dai, kamar yadda muka kalle da malaman fiqihu kun suka zo magana akan kasuwanci da bashi da sauransu da rance da jingina, zaka ga babi ne guda da zafin fiqhu haka ake yi. Al-Imam Al-Qurtubi, da ya biyo bayan shi Ibn al-Arabi din, Allah ya gafarta musu gaba daya, irin yadda Ibn al-Arabi ya faɗa shi ma haka ya faɗa, cewa a cikin wannan aya ita ɗaya akwai matsaloli guda 52, sai da yace shafuka masu yawa yana bayani akan irin hukunce-hukunce da matsalolin da wannan aya take karantawa. Kaga wannan yana nuni zuwa ga yadda Qur'ani ya muhimmanta da al'amarin bashi. To da aka ce za a yi magana akai, kaga algata malam za a jima ana tattaunawa. To don haka idan muka kalli mas'alar, sai mu ce akwai kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo suka yi bayani filla-filla game da rigingimun da za su iya biyo baya idan mutum ya kasance mai cin bashi, musamman akwai matsaloli da mutum ya sa kanshi a ciki a duniya da waɗanda kuma zai iya samun kanshi a ciki ranar gobe kiyama in ya kasance mai cin bashi. Shi bashin malamai suka ce ana nufin duk wata mu'amala ta kasuwanci wadda bangare daya zai zama yana nan ainan dayan kuma yana matsayin nasi'atan wa zimma, nasi'atan fi zimma, wato wannan ya zo da kuɗi zai bada kaya, zai bada kuɗi a bashi kaya, kaga nakadan kenan. To in ya zama zai anshi kayan bai bada kuɗin ba, ko ya anshi kuɗin bai bada kayan ba, ko kuma a bashi wani service, wato a mishi wani aiki bai biya ba a yanzu, ko kuma ya anshi tsabar kuɗi ko wasu kayan kuɗi kaman kayan abinci ko kayan sutura ko kayan noma ko kayan gini, ya amsa bai bada kuɗin su ba, bai bada abin da ke tsayawa madadin su a kasuwancin ba, to duka wannan bashi musulunci ya ce a rubuta, saboda muhimmancin rubutu wajen kiyaye sirri, kiyaye labarin da kuma gaskiyar abin da tabbatarwa. Amma wannan rubutu za mu zo mu yi magana akan ƙa'idojinsa da hukunce-hukuncensa da siffarsa. Abin da nake so a wannan zama mu fara tattauna alga ta malam shine hadisai waɗanda suka zo don nuni zuwa ga haɗarin bashi da kuma jan kunnen mutane akan su daina zakewa wajen sance bashi, musamman saboda hakan yana da alaƙa da lahirarsu. Akwai hadisai da yawa, za a iya samun hadisi kai tsaye na jin watakila za a iya samun, za a iya yin arba'una hadisa fi tahziri min ad-dayn, za a iya kawo hadisi 40 kai tsaye waɗanda suka zo suna tsoratarwa suna jan kunne akan haɗarin bashi da abin da ke cikin shi na matsala. Ga wasu daga cikinsu, Allah shi ba ta mara. Al-Imam Malik rahimahullah a cikin Muwatta da shi da Muslim da Al-Imam Tirmidhi da Nasa'i dukkanin sun fitar da hadisi daga sahabi Abu Qatada radiyallahu anhu. Abu Qatada yake cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya faɗi hadisi yake cewa innal jihada fi sabilillahi wal iman billahi afdalul a'mal, lalle jihadi wato yaki dan daga kalmar Allah da shi da imani da Allah su a zama mutum yayi shi kuma yana da imani ga Allah, to wannan su ne ayyuka mafiya girman darajar falala. Sai wani mutum ya tambaya ya ce ya Rasulullah, a ra'aita in kutiltu fi sabilillahi to kaffaru anni khataayaya, kana nufin yanzu idan an kashe ni a wajen jihadi za a gafarta min gabaki ɗaya zunubaina? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kwarai kuwa. Bayan wannan mutumin, bayan da manzo Allah ya ce mishi kwarai kuwa, sai kuma annabi sake tambaye shi ya ce, a wata riwaya aka ce sai da ya maimaita mai so uku, annabi yana ce mishi kwarai kuwa, can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kaifa qulta, wayya kace ne ma?
Na'am.
Sai ya ce ai na ce ne kaza kaza, shin idan an kashe ni a gun jihadi zan samu aljanna a gaba ta manzo bayana? Sai annabi ya ce mishi na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghayra mudbirin la illa ad-daina fa inna jibril alayhi salam qala li. Nabi ya ce mishi gaskiya ne idan an kashe ka a gun jihadi zaka samu aljanna, da sharadin ya zama kai jihadin nan kana mai hakuri, kana mai neman lada, ka shiga kai gaba baka juya ka ruga da gudu ba. Yace amma banda bashi, yace jibril ya zo yanzu nan ya ga mu ne cewa banda bashi ba za a gafarta maka bashi ba.
Koda
kai wancan aikin kuma koda mutuwa shahada mutum ne, ka duba irin falalar shahidi Allah ya tawala, da yadda ake cewa za a gafarta mai duka zunuban shi tare da dugo na farko na jinin sa da yake taba kasa,
wasu ma su shiga tabarruki,
yawa za a bashi ceton wasu daga cikin mutane 70, sannan yana nan a raye cewa abal ahyaun inda rabbi yarzuquna, wala tasbun ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbi yarzuquna, da duk falalar da aka basu da cewa za a sanya, za a maida rayukan su kamar wasu tsuntsaye ɗan kwarra masu kyau a sasu a cikin aljanna suna yawo, duk wannan falalar da a samu wannan tsuntsayen rayukan su suna yawo da su, duk wannan falalar da aka faɗa ta shahidi amma banda bashi ba za a yi mishi bashi.
Assalamu
alaikum. Agone ruwi zuwa ga hadarin da ke cikin bashi, koda ko kai kyakkyawar cikawa wannan hadarin baya kaucewa. akwai hadisi daga Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu anhu an abi yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa dayn kaga wannan ya fito a karara yace ana gafarta wa shahidi wanda yayi mutuwa shahada ko wani zinubi ana gafarta mishi in banda bashi al-Imam Muslim fitar da wannan da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Hakim da al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunna da su fitar da wannan hadisi hadisi ne tabbatacce babu qura akan sa haka yazo daga Muhammad dan Abdullahi dan Jahash da yake bada labari yake cewa wata rana mun kasance muna zauna a filin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda ake sallar janaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana ta kallon sama haka yace sai muka ga ya girgida idan shi ya girgida ya juya sai muka ga nan da nan ya dafe goshin sa alamar kamar ya shiga cikin damuwa sannan sai yace subhanallahi subhanallahi madha nazala min ash-shada'id ko madha nazala min at-tashdid annabi yace tsarkiya tabbata ga Allah tsarkiya tabbata ga Allah wannan wani irin tsanani ne yau aka sauka mana wanda mai bada labari yake cewa sai muka shu gaba daya yace fasakatna yawmana wa lailatana tsawon wannan wuri da dare duk muka shiru muka irin yanda mutane suke idan wani abu ya faru na damuwa kamar a ce an yi rasuwa ana jira a sallan janaza ko ana jira ma a kawo mamacin da gwanoje zaka ga alamar natsuwa da damuwa idan mutane yace haka muka zama yawmana wa lailatana falam naraha khairan muka ce duk yanda aka yi wannan abun ba alkhairi bane hatta asbahara yace har gari ya waye ni sai nayi karfin hali fasaltu muhammadan sai da tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasaltu rasulullahi nake ci mishi ya rasulullahi mat tashdidul ladhi nazala menene wannan tsananin da kake cewa ya sauka annabi yace qala fid dayn tsanani ne game da bashi yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse da wanda ran muhammadu raina ni annabi muhammadu ke hannun shi law anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma uhiya thumma qutila thumma uhiya thumma qutila wa alayhi daynun ma dakhala aljannata hatta yuqda anhu annabi yace da za a kashe mutum a gun jihadi a raya shi a sake kashe shi a raya shi a sake kashe shi har sau uku annabi yace na rantse da Allah da raina ke hannunsa ba zai shiga aljanna ba har sai an biya masa bashi indai akwai bashi a kansa al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi da al-Imam Ahmad da Hakim a Sheikh al-Albani ya ce hadisi ne kyakkyawa na wadannan hadisi ne Allah ya tabbata tabbatattu haka daga Samura ibn Jundub radiyallahu anhu yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana huduba sai yake cewa hal ha huna min bani fulanin ahadun shin akwai wani annan daga cikin dangin ware sai kowa ya shiru falam yujibu qalu kowa ya shiru wannan mutum ya riga ya rasuli a lokacin da aka ce akwai wani akwai ƴan uwan wani anan sai dai mutane suka shiru annabi ya ƙara maimaitawa hal ha huna ahadun min bani fulan nace akwai wani daga cikin dangin wani anan falam yujibu qalu wani bai ƙara amsa ba annabi ya ƙara cewa hal ha huna min bani fulanin ahadun wai nace akwai wani daga cikin dangin wani anan akai shiru sai annabi ce to ku magana ku kuki yana can dai an tsare shi an hana shi shiga aljanna to sanan ne sai suka ce ya rasulullahi ga wani annabi ya ce me ya hana tun farko kuma magana ba su da wata amsa takamammiya tsoro suke ji sai annabi ya ce musu inna sahibakum ma'surun bidinihi ala babil jannati a cikin riwayan al-Imam at-Tayalisi kenan ala babil jannati a cikin riwayan Abu Dawud da Ahmad inna sahibakum ma'surun bidainihi an iya nan ya tsaya cewa dan uwanku yana nan an katange shi an tsare shi kamar a ce an yi arresting din sa sakamakon bashin da ake musa a riwayan al-Imam Abu Dawud da Tayalisi sai inna a ina aka tsare shi yace ala babil jannati an zo shiga aljanna an tare shi an ce ba zai shiga ba saboda bashin da ake musa wannan kamar yadda na ambata al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin Musnadin sa shima da al-Imam al-Hakim da Tabarani a cikin Mujamul Kabir duka sun fitar da wannan hadisi a Sheikh al-Albani rahimahullahu ya inganta wannan riwaya kaga wannan shima yana nuni zuwa ga waɗannan fa duk mutane ne da suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna da falala suna da daraja amma kaji abin da ya faru da
ɗan uwansu
assalamu akwai riwaya ta Imamu Abu Huraira wanda ta Imamu Ahmad wanda ya fito daga Abu Huraira radiyallahu anhu da yake cewa nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ran mu'mini ana rataye ta, ana rataye ran mu'mini da bashin sa har sai an biya masa. Wannan riwaya Imamu Ahmad ne da Tirmidhi da Hakim wanda Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah ya inganta a cikin ta'liqin da yawa Musnad Imam Ahmad. Wata riwaya daga Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a farkon al'amari idan aka zo mishi da mamaci yakan tambaya ya ce hal taraka lidainihi qaba'an,
na'am,
ko ya bar abin da zai iya biya masa bashi. Fa in huditha annahu taraka lidainihi wafa'an salla, idan an ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa wannan mutumi ya bar watan abin da zai biya masa bashin sa, ya bar bashin amma kuma ya bar abin da zai biya salla, sai ya mishi salla. Wa illa in kuma bai bari ba, sai Annabi ya ce wa musulmai sallu ala sahibikum, ku je ku yi wa dan uwanku salla, shi Annabi ba zai mai salla ba saboda bashi. Sai malami suka tattauna akan me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da tausayi da rahama zai ke mai salla, yace to ai wannan ma dinda cikin tausayi da rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, saboda yanzu haƙoƙin wasu bayin Allah ne a kansa. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a shi kamar yankan wuka ce. Idan yau mutum addu'a, wani sahabi ya ji Annabi yana wurin wace addu'a, sai da ya fatan ina ma da shi ne mutum yake wannan addu'a. Saboda ya ji Annabi yana cewa Allahumma ghafir li fulani warfa ridhu fil mahdiyyin wa akhlif fi aqbi bil ghabiyina waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin, sai ya fatan ina ma da shi ya mutu, Annabi ke mishi wannan addu'a, saboda wannan addu'ar yaqinan Allah zai karba. Duk mu'minin da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, to Allah zai karba, haka rayuwa ma. To haka akwai haƙoƙin bayin Allah a kansa, kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya mishi addu'a, yace Allahumma ghfir lahu wa rahmuhu wa akhlifhu fi aqbihi wa wasilhu mudkhala wa ghsilhu bil ma'i wa salj wal bard, ya mishi irin wannan addu'a, wa naqqihi min al-dhunubi wal khataya kama yana kasaba a jirgin nan, irin addu'ar da Annabi yake wa mamata alayhi salatu wassalam. To kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah a gafarta ma wannan bawa komai, zai zama an gafarta mishi, to an gafarta mishi hadda hakokin wasu, hadda bashi mutane. In ko ba a gafarta mishi ba, to kaga to kenan kamar addu'a na ba ta tasiri ba. To da ba a samu wannan yanayin, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya janye jikinsa, ba zai zama sanadin da za a cinye haƙƙin wani ba, domin haƙƙin wani Allah subhanahu wataala a cikin hikimarsa da tsarinsa zai iya yafe shi nashi haƙƙin, saboda shi Ghafurur Rahimun ne, yana da rahama, yana da falala, kuma yayi alƙawarin cewa azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay, rahama Allah ta game komai, sai ko hatta kafirai za su ci moriyar rahama Allah. Saboda wannan mamakon rahama Allah din subhanahu wataala, to sai Allah subhanahu wataala ya tsara shi ya yafe, amma haƙoƙin bayinsa da kace Allah baya yafewa, sai an cire ma bayi haƙƙinsa. Da haka Annabi yake cewa wanda yake man kana lahu ala akhihi mazlama, wanda duk ya san a hannunsa akwai wani abu da ya cuci wani dan uwansa, falyatahallal minha, yayi kokari ya warware wannan cutar a nan duniya, ba sai an jira na alkiyama inda babu dinari babu azafawa. Yawa, to kaga dan haka shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kin yin sallah a farkon al'amari,
na'am,
ga wanda ake bi bashi kuma bai bar abin da zai biya ba. Amma daga baya Abu Hurairah yake cewa falamma fataha Allahu alaihi al-futuha, yayin da Allah ya buda wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kudi bayan jihadoji da aka yi da sauransu, sai waye gari yana cewa ana aula bil mu'minina min anfusihim, ni na fus mu'minai cancanta da jibintansu. Da haka man mata wa alaihi dainun au iyalun fahiya alayya, wanda ya mutu ana bin shi bashi, bashin yana kaina. Man mata wata raka mirasan fahuwa li iyali, wanda ya mutu kuma ya bar wani abu na gado, to na ƴaƴansa ne, amma su marayin suna ƙarƙashin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka bashin da aka bari ma yana ƙarƙashin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kodi yaushe yake kaiwa ya kawo ya tabbatar an fitar da haƙoƙin mutane anbiya ba su suka waɗanda suke kan mamaci kafin akai ga batun raba gado ko wani wasiya ko wani abu makamancin haka. Ku daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka. Wannan hadisi ne da Bukhari da Muslim suka rawaito shi.
Na'am.
Akwai riwaya ta sahabi Abu Qatada radiyallahu anhu wadda tana cikin Bukhari da Abu Dawud. Wacce Abu Qatada ya ba da labarin cewa wani mutum ya rasu yace muka mishi wanka, muka mishi kafani, muka sanya shi akan abin nan aka dauko wato gawar aka zo da ita inda ake yi magawoki sallah a Madina aka aje ta. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayin wannan tambaya yace akwai bashi akan shi sai aka ce eh akwai bashi dinari biyu. A dinari biyu nan a yanzu watakila ya kai kamar naira 110 domin rubu dinar baya gaza 15,000
haka
ne. Kaga dinar rubu guda 4,060
haka ne.
To zaka dinari biyu kamar 120,000
haka.
Aka ce sai Abu Qatada ya ce da Annabi ce bazai mai sallah ba sai Abu Qatada ya ce salli alaihi ya rasulullah wa hiya alayya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kame sallah wa dainuhu alayya bashin ya dawo kaina. Annabi ya ce ya dawo kanka zaka biya yace ya dawo kaina. Kina sai Allah da mai sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sallah aka ce faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza laqiya abaqata da ta yaqulu ma sana'ati dinarani. Da ya gani sai ce Abu Qatada ina labarin na labarin kudin da kace zaka biya ka biya din. Har Abu Qatada yana ce hawa ya manzo Allah jiya aka yi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar Abu Qatada ya bai sarara mishi ba sai da ya biya bashin.
Allah
da ya biya sai Annabi yake cewa al'ana hina barudat alaihi jildu yanzu da ka biya din ne sannan fatar jikinsa a cikin kabari ke sanyi.
Inna lillahi
ma'ana ana mishi azabar kabari ko ana tuhumar sa akan wannan bashin. Wannan fa duk da wani ya ce ya dauke kenan
kuma
sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gaban manzo Allah da shaidarsa amma manzo Allah ya ce sai yanzu fatar jikinsa ke sanyi wato koda wani ya ce ya dauke maka bashin to abun fa ba zai zama ya fita daga zimmarka ba sai an biya din. Idan ba a biya ba bashin yana nan ana tuhumar ka da shi. Waɗannan hadisai a Allah ga tamalan da ire-iren su sune nake ta ishara tun farko haji irin hadarin da ke cikin su game da lahirar mu. Allah ya tsare mu. A cikin riwayar Ibn Majah daga Sa'ad Ibn al-Atwal yake bada labari cewa wani dan uwansa ya rasu ya bar dirhami 300 wataraka 300 dirhaman wataraka iyalan amma ya bar ƴaƴa da marayu kenan da mata zawarawa. Yace da naga haka sai fa'aratu an unfiqaha ala ahli sai ne kokarin na samu wa da iyalan shi mafita na ma'ana a ce a sai musu abinci ko a yi musu kaza ko a sai musu gida muhalli ko wani wato dai a yi musu abin da za su dan more ai mun maza araba gado kowa ya samu su dan sauki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi anhu dan uwanka yana can an tsare shi a lahira an yi arresting din sa saboda bashi. Abin da ya kamata ka fara yi shine ka je ka biya masa wannan bashin ba ka fara tunanin iyalinsa ba. Yace sai na tafi na dinga cigiyar masu bashi in biya wa wannan in biya wa wancan in biya wa wannan in biya. Yace har na gamu da wata mata tace tana bin shi wasu kuɗi amma ba ta da shaida. Na gode ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullahi alaihi salatu wassalam na biya dukkan basussukan da ake yi dan uwana na biya amma akwai wata mata guda daya da tace min tana bin shi bashi amma ta kasa kawo shaida ma'ana babu rubutu babu wani wanda ya shaida ba wanda ya sa abin da shi kaza kanansa da haka ni ban biya ta ba. Sai Annabi ya ce a atiha ka je ka bata fa innaha muhiqqa tana da gaskiya ma'ana idan mutun ya rasu wani yazo yayi da awar yana bin shi bashi in dai ba ta bayyana cewa mutumin nan ƙarya yake ba to a biya shi kawai ya fi zaman lafiya kar a ce mu ba mu yadda ba. Ka san lokacin magada suna haka su ga wani zai kuma zai kwashe musu kuɗi sai su ce a mu ba mu yadda ba mu san da wannan ba. Eh to sai dai in kawai an tabbatar ba su da wata hulɗa tsakankanin su. Amma in dai abokin hulɗar sani ko abokin harkar sani ko kuma wanda ake ganin zai yiwu a ce akwai bashi tsakankanin su saboda an san suna wata hulɗa ko siyayya ko kasuwanci to kar a dinaye kar a ce a bashi idan zalunci yayi Allah ya sani dan ya fi sauki shi ya zalunce ku ku magadan fiye da ku zalunci mahaifinku ku kiba mishi bashi.
Akwai wani kadiya
na'am
da bai dade ba wani bawan Allah Allah ya mishi rasuwa
na'am
to dan kasuwa ne babba ya bar gado kusan miliyan zai kai miliyan 600 da wani abu
eh
abin da ya bari na gado sannan kuma wani ya zo da takarda cewa na bin shi miliyan 80
eh
amma magadan suka ce su ba su yarda ta ba musu kudin su ba
to
sai dai a je kotu
eh
kuma ya zo da shaida da komai
shi yana ba da shaida da
yana da shaida kuma an san su suna hulɗan kasuwanci
eh
suka ce a je kotu amma su suna da kuɗi sama da miliyan 600 da wani abu
ba za su yi cire miliyan 80 su biya mashi wannan su
ba mu ci mai mafin su ba za su biya mashi wannan
ba za su biya mashi ba
haka aka je kotu sun ce da rasu watsar a kotu
ta su biya mashi
biya ma
to kaga wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa a cikin ku wane ne dukiyar shi tafi mashi daraja fiye da dukiyar wani shi
gaskiya
Nabi ya ce dukiyar kan tafi ma dukiyar kai tace wanda kaci da kai sadaka da kuma kai kyauta ko kai wani abu amma dukiyar da ka tara ka bari wanda zaka ga a dabi'a an ta kafuji da ita
gaskiya
yace to ba dukiyar ka bace
gaskiya
kaga kana kulawa wasu da dukiya kana ta tattalin ta kai kuma ka kasa yi kana kishin wahala a banza
ya salam
in ji Aliyu Mange yake cewa dukiyar ka a tattara ta kaf a baiwa diya da mata sanda ko kaka tattara ta ba ka san tsuguno ka huta gashi ka zama ba da ko kawo ba dukiya sai an tara ta gaba daya a baiwa diya da mata su ne rawan magadan sanda ko kake tara ta kai ba ka san tsuguno ka huta
su suna huce
suna huce sannan kuma su watsa ta lokaci kankani Allah ya sare mu to kaga wannan hadisi Allah shiga ta malam wanda al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi da Imam Ahmad Ibn Hanbal wanda sahihin magana shi ne hadisi ne tabbatacce shi ma yana ishara zuwa ga wannan kadiyar cewa idan mutum ya mutu bar bashi to abin da yafi shine kawai a biya mishi
ko da indai an zo da shi
indai an zo da shi da
biya shi wa Arabi bashi
kuma abin da ke kan yaya wanda suke wato masu biyayya da birru ga iyayensu ko da uban bai bar abin da ya ise biya bashin ba su je su biya je su nemi su biya kaga ga hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu wanda sahabi ne dan sahabi baban shi shahidi ne bayan ma shahidi ya da falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai taɓa magana da wani a cikin al'umman nan da mahaifinka ba bayan an kashe shi a yakin Uhud aka tashi shi Allah ya ce mishi me kake so yace shi yana so ya dawo duniya ne Allah ya ce na riga ne alƙawari wa haramun ala qaryatin ahlakna annahum la yarji'un ba ku koma duniya ka nemi wani abu ne daban yace to ni abin da nake so ya Allah ubangiji na ka aika da sako duniya ka gaya wa mutane halin da muke ciki mu shahidai shine Allah ya saukar da fadin sa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yarzuquna
ba
shi ya nemi wannan request din shi ne ya roƙa a wajen Allah aka saukar da wannan aya dan ta yi bayanin hadda suke ciki
kuma yi magana da Allah
yi magana da Allah to amma duk da haka Jabir dan Abdullah dan nashi babban dan shi ya shiga cikin damuwa kwarai saboda ya san wannan karatun ko baban shi ya mutu ya bar basu suka masu yawa
ya bari ana bin shi
ana bin shi bashi Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu ya je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi cikin damuwa da tagumi ya tambaye shi yace to babana ne ya rasu ya bar bashi masu bin bashi sun dame ni ni ko ban da kuɗi kaga wato baban bai bar abin da za a biya ba kenan sannan yace kuma ga ƴaƴa kanni da aka ban mini mata a wata riwaya an ce shida a wata riwaya an ce guda tara wanda ba su yi aure ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi to karka damu anan ne ya ga mishi cewa babanka kaji abin da Allah ya mishi na falala sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to mu hada a gonarku ni da masu bin bashi sun suka je suka hadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau yace a hau a tsunko dabinan aka tara dabinan wanda Jabiru ma yana mamakin cewa wannan dabino yoshi zai biya wannan basu suka su kuma ƴan kasuwa da masu bin bashi sun taho da buri irin nasu da ƴan kasuwa da kasani na neman ya za'a yi su fitar kudaden su da riba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan dabino ya zauna da jikin sa mai albarka mazaunan su masu albarka ya zauna akan ya diba ya watsa ya jujjuya sai ce a ta zuba musu haka aka yi ta zuba musu sai da kowa ya samu iya buhunan da suke matsayin kudin sa aka biya mishi wannan bashin Jabir bai tsaya iya nan ba sai da shekara 8 aka ce yana bi duk shekara yana zuwa mausimi na aikin haji
Allah
yana shela yana neman cewa wake bin babana Abdullahi dan haram ga bashi ya zo a biya shi sai da tabbatar da kasar Laraba babu wani sauran wani wanda yake ake tunanin yana bin shi bashi to kaga yanzu a zamanance babu ne fi amfani da kafofin sadarwa waɗannan na zamani ko irin na kudin alaga ta mallan gidajen radio ko television ko kuma wanda yake cewa social media wanda sun fi komai saurin yada bayani a ce to wani dan wani mutumin gari kaza mai sana'a iri kaza ya rusu wanda yake ganin yana bin shi bashi ya ku yan uwa musulmi ku taho zuwa ga wani ga lambar waya ko ga address wani ne waliyin sa ko dan sa ko wani wanda ya tsaya masa dan a samu a biya mishi bashin sa domin duk wani abu da ake tunani kamar yadda muka ji ya samu na falala da kyakkyawar cikawa to wannan bashi yana matsayin togaciya istisna'i wannan falala ba ta shafan bashin sannan har ila yau alagatu malam akwai wani hadisi dake cikin littafin Imam Ibn Majah da Ahmad da Tabarani wanda daga Sauban wannan yaren gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man faraka ruhuhu jasadahu wa huwa bari'un min thalathin dakhala aljanna wanda duk ruhinsa ya rabu da jikinsa a daidai lokacin ya baya tare da matsala guda uku to dan aljanna ne na daya Annabi ya ce al-kibru al-kibru wato girman kai na biyu ya ce waddainu da bashi shine mallin maganar mu na uku wal gulul da satar kudin gwamnati shine algulun ko
shine
albulawadi mutun ya debo kudi da ake da tarayya da suna al'umma ya sace to wanda duk ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan kaga mafhum mukhalafa shine ba zai shiga aljanna ba kenan har sai an tantance wannan matsala har ila yau idan muka kalli yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoron bashi har yake addu'o'i da zikirori na neman kariya daga bashi wannan ma sai nuna mana hadarin wannan matsala akwai addu'o'i waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga ciki akwai wanda Bukhari ya fitar cewa annabi yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhali'id dayni wa ghalabati ar-rijal Allah ina neman ka tsare ni daga damuwa da bakin ciki da gazawa da kasala da ruwa da ragwantaka sai ya ce kuma waddala iddaini da nauyin bashi bashi wa mutum katutu ya rasa yadda zai dishi wa galabatar rijali Allah ka tsare daga mazaje su dinga cin nasara a kaina wannan da manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih bukhari
to yaushe kafin mu je bangaren addu'o'i
na'am
wasu abubuwa ke sa a ci bashi to akwai bashin ganganci wanda bai kamata mutum a ce ya kula da su ba misali ya ce ya ci bashi ya sai waya ko ya ci bashi ya canza mota ya ci bashi kaza wanda ba wasu abubuwa ne masu muhimmanci ba
to wato ke da ya kamata mu kalle abin Allah shi da tamalar shi ne a cikin rayuwa kamar yadda malaman usul fiqi suke bayani akwai wanda suke daruriyat ne akwai kuma hajiyat akwai tahsiniyat bukatun dan adam akwai wanda yake na larura ne in suka ce larura suna nufin abin da in ba a yi ba za a iya salwantar da rai ko a salwantar da lafiya ko mutunci to shine na larura kenan
to wannan ya kamata
wannan annan mutum na iya cin bashi idan yana da bukata ta abinci ko suturar da zai rufa wato al'aurarsa ko wani abu da ya zama mishi dole wanda in ba a yi ba zai zama tsakanin bainal mauti wal hayat ko bainal haqiqati wal khayal wato zai iya samun kashi a cikin wani hali na ittira to wannan babu laifi dan ya ci bashi a to shi ma zamu zo mu ji anan cewa zai ci bashi amma a cikin ranshi ya sa wa ranshi yana da niyyar biya wanda duk ya ci bashi da niyyar biya Allah zai taimake shi ya biya wanda ku ya ci da niyyar ya ci bulus to bai ci bulus ba kuma zai iya biya ba to wannan kenan sannan akwai alhajiyat su ne bukatu wanda suke suna da muhimmanci amma kuma ko ba su za a iya rayuwa alal misali yanzu mallakan gida bukata ce ga dan adam mallakan abun hawa mota ko babur ko keke bukata ce amma kuma ko da bai da shi zai iya rayuwa kaga da bambanci da abinci misali da suturar lillaba jiki ko magani ga mara lafiya wannan shi darura ne amma shi kuma wannan haja ne da haka zaka ga mutane da dama ba su da mota ko ba su da babur ko ba su da gida amma kuma suna rayuwa da bambanci da wanda misali yana kwance a gidan asibiti yana bukatan wani magani da za a bashi a matsayin wato abin nan magani da yake bukata ta yi in ba a bashi ba lafiyar shi na ƙara yin tana iya ta ƙara lalacewa ko kuma a rasa rayuwar shi kaga wannan larura tana gaba da haja to a wajen haja nan ma malamai suna tsoratar da wanda zai yi zai ci bashi don haja bai da wani alfanu ka ce bari ka ci bashi ka sai mota ko ka anshi bashin banki ko bashin kamfani ko bashin ma'aikata ka sai sabon babur wanda ake yayi ko sabuwar waya to kaga ita waya ma ta yi tana iya fadawa cikin tahsinat
gaskiya
kamar da alal misali mutum yana da gidansa wanda yake rayuwa a ciki sai zama kuma yanzu yana so ne wai ya sake wa gidan penti to tahsini ne wannan ko yana so ya sake pentin motarsa ko yana so ya canza wata waya sabuwa da ake yayi wannan tahsini ne ko kuma yana so yau a gidan shi sai an ci nama kaga tahsini ne akwai abincin shine larura amma naman ba larura bane to irin waɗannan abubuwan shari'a bata yadda ka ci bashi a kansu
gaskiya
bata yadda ba tun farko sannan
to na ci bashi in ƙara aure ina da mata
to haka shi ma ya danganta ga matsayin ƙarin auren ga wannan mutumin shin a gurin shi aure ya da mata dai guda ɗaya kaga aure ba larura bane ba larura bane amma zai iya zama haja wataƙila buƙatarsa ta wuce ta mace ɗaya to nan haja ce ba dole bane shi ba balantana kuma a ce tahsini ko shine yana so ya dai aure na biyu saboda duk abokan shi sun yi aure na biyu ko na uku ko kuma ya ga wata bazara ya sai tausaya mata saboda tsabar imani da neman taimako irin na maza sannan mutum ya ga mace yana so to ya san duk abin da zai faɗa ya nuna cewa wannan auren sai an yi shi zai nuna cewa wani aiki ne yake wani jihadi ne duk wannan ba dole bane amma idan mutum ya to kuma kowa shi zai auna wa kanshi wannan shi zai auna wa kanshi menene bukata menene haja kenan menene darura akwai wanda zaka ga misali koda a magana auren ne zai iya yin auren ba tare da ya ci bashi ba amma yana so yanzu ya yi biki ne wanda za a ji labarin sa ko kuma ya kai irin nawa ne to dalilin haka sai ya ƙara a cikin bukata ya je ya yi siyayya ya yi tahsinat to wannan ma shari'a ba ta yadda da ya ci bashi ba
wato shari'a ba ta bar mutum haka nan ka rasa
kai ba ta bar shi ba gaskiya ne ai saboda musamman a zamanin jahiliya sun kasance suna yin ta'amuli da bashi mai muni wanda a jahiliya akwai basussuka da wasu suke ci wanda idan mutum ya ci bashin ma takan faru sai ya mutu sai mai bin shi bashi ya ce ba za a yi mai sutura ba sai an biya kuɗin bashin nan zai zo sai tsaya da makamai da wanda za su taya shi ko 'yan ƙabilar su zo da makamai su tsaya a bakin gidan su ce ba za a fidda gawawwa daga gidan nan ba za a kai shi kabari a rufe shi ba wallahi sai an biya bashin nan da haka kuma dole dangin shi za su biya bashin nan za a je a kama duk wani abu da ake cewa kama sayar ko abin da za a samuwa a biya mushi saboda jahiliya ne babu wani daga kafa to wannan yana cikin al'adar larabawa tun a jahiliya suna da yawan cin bashi saboda balarabe mutum ne mai son a jahiliya har ma a musulunci mutum ne mai so yayi abin a zo a kai yauwa ko baki yayi in ya tashi kamar da kaga labara Nabi Ibrahim
sai yanka sa
yauwa sai yanka sa daga kaga muku yanzu ka baka ga mutun yanka sa ai sai
dai a samu mutun wara
to kaga ni an ga tawara dan kai baki yanzu wanda mai ba su kaza yayi kokari yayi
wara dai ya sai ya samu ko da ne
sai na sha biraka an so ne ruwan leda wanda ake cewa pure water ya dan kurba
to ya sha ka ganin tattaunawa mu na gaba za mu fuskanci wato yanayin irin cin basussuka da ake yi na banki yanzu za ka ga banki ana cin bashi ka ci bashin 100,000 su ce sai ka biya 120 ka ga wannan akwai matsaloli
wanda
da suke zama darasin
mu za mu zo mu magana akan shi insha Allah akan musamman abin da ke da alaka da riba kenan ko dama wannan kamar yanzu muna so ne yanzu abin ya daki mutane su ji tsoro kuma waɗannan hadisai su ne za su tsorata mu da waɗannan labarai na lahira don kowa dai yana so ya tsira a lahira duk kowa yaya ne ana so dai a tsira a lahira to da haka kaga yanzu mun yi kokari mun bayyana mun yi tajsidin hadarin bashi din to idan muka zo na gaba sai mu magana akan ya za ka tsira daga wannan hadarin kuma ya mu'amala ta bankuna da ake yi na basussuka da kuma bayani akan ta fuskar kai ne bin bashi irin abin da shari'a kai kuma ta nema da kai na saukakawa da rahama ko kuma ka yafi
gaskiya
da Allah yake cewa fa in kana zuwa usratin fa nadiratun ila maisara wa anta saddaqu
khairun lakum
to kaga zamu godi waɗannan mutattauna su a matsayin kai ne bin bashi kaga maka da tausayi da hakuri
gaskiya
zamu kawo hadisi ne ma waɗanda suke nuni zuwa ga haka insha Allah to
Allah ya tsare mu da bashi
amin amin
Mai sauraro kana sauraron shirin majalisar malamai kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da Alheri Radio kuma yau muna tare da Dr. Kabir Asgar wanda muka tattauna akan bashi ko kuma tudu wanda ake cewa mai taurin bashi din nan domin ji hadisai mabambanta wanda malamai ya kawo mana darasin mu na gaba wanda zamu dora akai insha Allah subhanahu wataala zamu ji wato yanayi da matsayi na wanda suke cin bashi ba sabiya da kuma yanayin da ya kamata a ce mutum ya ci bashi da kuma kwancin bashi da ruwa da sauran al'amura wanda zai biyo bayan irin wannan muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba malam dama ya kammala wannan jawabai yanzu daman ku ne zamu ba ku dama ku tambayi mana akan wannan darasi da ya gabatar kuma a tsaya akan abin da malam ya tattauna mana kawai saboda karancin lokaci zamu so a takaita tambayar maza 09093353225 idan wani yayi wata tattaki ya ce wai ina fada da sauri to 09093353225 maza kenan 08037 3772 na mata kenan ta da fatan za a rage sautin radio a nesa da fatin radio assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ni alayi
wanda a bakar maza kita ga da babban malami ne ko zai ko da fada
masha Allah wa ni alayi
salam da Allah ba da abu mai shako hanwa baban Jafar
to abba barka da shigowa mene tambayan ka
amma da san take ga ba mai sanani a kanka ko ba da zata wannan ta sai ba amma ga sai da kafa sai ba san ga ma ki jawan da jama'a su sun fada da ba da ba ma kuma magana fada fada
eh
ita wannan da yake da aka je mu kuma irwa da mata da fada za su ta kira shi a bayan da ba
to malam zai ansa maka ina jin sun ne musu kare abin mai shago hanwa kenan assalamu alaikum kaman ka yi wata layin mata kenan ko abba ke ne biyo ta layin mata muna da fatan za ku rika kokari ku kiyaye zokokin assalamu alaikum ki dan bude baki Aisha kaman dai kina jin bacci to menene tambayan ki to masha Allah shikenan wa alaikum assalam ina ta gaba ne to bahari me tambayan ka to masha Allah kana tambaya to masha Allah bismillah na'am na'am to masha Allah na'am to muna godiya bari mu dauki na karke mun ga assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ga malam bari mu koma saboda malamin ya tafi abba mai shago hawa yake cewa idan an zo an ci bashi so da yawa wanda suka ci bashin kuma sai su kulla gaba da mutum to mutum zai ci gaba da yakin karbo haƙinsa ne ko zai haƙura ne to
To wannan gaskiya dabi'a ce mara kyau bai dace ba. Bayan ka ci bashi kuma kana gaba wato kamar yana tsare gida kenan kar a samu fuska da za ta tambaye shi ba daidai bane. A dama daga cikin abinda ban ambata ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sami wal maghrami. Yana yawaita wannan addu'a inji Aisha inda Bukhari ruwaito. Sai ta ce har aka tambaye shi tana aka ce me yasa kake yawaita wannan addu'a? Allah ina neman ka tsare ni daga duk abin da zai ja mini saban Allah da abin da zai ja mini abin bashi. Sai ta sai yake cewa innar rajula idza hurima tahaddatha ko haddatha fa kadhaba. Wa ahlafa fa wa wa'ada fa akhlafa. Ce mutun zai kasance idan ana bin shi bashi sai dinga yin magana yana ƙarya, sai kuma dinga yin alƙawari yana sabawa, kaga bashi zai jawo mishi laifuffuka
gaskiya,
laifin ƙarya da laifin magana da alƙawari ga ƙaryawa. To kenan yanzu wannan kuma yana nuna mana ashe waɗannan laifukan da Annabi ya faɗa ba su kaɗai bane. Yanzu kuma gashi wani bashi ya ja mishi laifin gaba, bayan ya ci bashi kuma yana yin gaba, wanda gaba matsala ce mai zaman kanta a cikin shari'a, wanda bayan kwana uku za a dakatar da karɓar aikin shi a lahira, musamman idan ɗayan bai da haƙƙi. Idan an zo karɓar aikin shi za a ce a dakata wannan har sai ya sulhunta da ɗan uwansa.
Wani lokaci kuma sai ka ga mawadaci ne fa zai rike ma talaka
ya ke biyan shi. Shi ma wani ya cika mun da magana shine matsalul gani, matsalul gani wato wanda yake yana da wadata ya biya yake biya, to yayi mugunta
dan masara kenan. Dan masara
kai, babu shakka ba daidai bane. Ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa mu daina yin haka. In ka ci bashi mutum baka biya ba, magana mai dadi ma ai tana da kyau
gaskiya.
A lokaci wani ido Allah ka ji ni shiru ka ya guri, ko kuma irin wannan yanayin kana jin kunyar shi ba sai ka zo sai kai ko da dan sako na baki ko ta waya, ni da Allah wani abun kuri ka dai ji ba a biya albashi ba, kuma ka ga yanayin gari a kasuwa ta cunkushe ko kaza da sauransu ko larura kaza ta sa na kashe kuɗi na a dai mun hakuri. Dan haka ba daidai bane ya ci bashi ya ki biya kuma ya dinga yin gaba, kuma kai ba za ka ki bin haƙƙinka ba saboda haka, domin haƙƙinka ne. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li sahibil haqqi maqala, cikin hadisin Muslim, wanda yake da haƙƙi yana da magana, yana da ƴancin yayi magana. Da haka sai ka bi haƙƙinka cikin nasiha da ma'arufi,
so kamar ya baka kayan kamar ni na bin bashi ina daman faɗi maganganu kenan, an ki biya na
eh kana da dama ka fara
amma mugunta Allah ya isa ban yafi ba
eh kana da haka. Annabi ya ce saboda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin haka ne ya faru da shi, wani na bin shi wani dan bashi kankani. Muslim ya rawaito hadisi, mutumin yazo mutumin kauye ne bashi da ladabi irin na yan birni, da yazo ya dinga faɗan maganganu irin da zaka ga ce ustazanci na ƙarya misali, ana ta faɗan ai ba aiki da su ya kamata ne suke cewa
haka suke cewa.
Yawa da kai wani abu ya ce ai ka ji usalan nan, ka ji faɗan ba ka ga da kai ba kine yayi irin wannan maganganun hasa bai suka fusata za su tashi su bashi kashi. Sai Annabi ya ce ku kyale shi, inna li sahibil haqqi maqalan, wanda yake da haƙƙi akan ka yana da magana da zai fada. Da ƙarshe manzo Allah ya ce aje a bashi kuma a ƙara mishi ma, wannan yana daga cikin falala. Idan ka zo biyan bashi ba an yi da kai a matsayin sharadi ba, ka ci bashin 50,000 kawai sai ka bada 55,000 kaman ka ƙara wani tuƙi shi, wannan ba riba bane kuma yana da kyau, yana da fada
kan bai yaje
zai ka bai.
To sai Aisha da ta rauka ta ce malam Allah saka da alkhairi, tana ma fatan alkhairi.
To Allah saka da alkhairi.
Bahari shi kuma daga layin sarki kenan nake zato, yake cewa shi dai mutum ne ya ci bashi kuma wallahi yana son ya biya, amma kuma bashin ya ki biyuwa. To akwai me hukuncin shi?
To abu na farko da ya kamata ya sa tun farko in zai ci bashin ya zama mishi dole shine ya sanya wa ran shi yana da niyyar biya, kamar yadda muka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ci bashi da niyyar zai biya. Na biyu kuma sai ta yin wannan addu'a, wannan irin addu'o'i Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sami wal maghrami, da ire-irenta ya tayi da waccan da muka ambata a'udhu bika minal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli zuwa ƙarshen ta, ya dinga yawaita waɗannan addu'o'i, ya yawaita tasbihi da neman da kuma ƙwazon bare tashi ya biya. Ba dole sai ya biya duka a lokaci guda ba, yawa koda da kaɗan kaɗan ne instrumentally sai ya dinga biya har Allah ya sa ya samu ya biya. Kari mutum ya yadda ya zama bashi yana kan shi, amma kuma kawai ya sakanka ce
cewa yana jin dadi har yana da bashi,
tunda kuma asa da bai biya bashin nan ba zaka ga kuma yana ci yana sha yana dinka sabon sutura hala ya sa canza abun hawa bayan kwana biyu ya canza waya ko ta magana ta kaji ya kara aure an musha haihuwa yayi rago yayi kayan
abin
ta kaga to ai kaga duk waɗannan hidimomin ai ya kamata ya rage wata hidima dan ya samu ya biya bashin nan
to bari mu kara mutum daya assalamu alaikum to a tsarama kalla kaman daga karke wannan line ta ya tsinke ina ganin wani jan hankali zaka yi na karke saboda saura kaman minti ɗaya ne ya rage mana
to jan hankalin da zan yi ma ƴan uwa na karke shine jama'a mu ji tsoron Allah mu dinga tuna cewa akwai mutuwa kuma akwai hisabi kuma waɗannan nasoshi da muka karanta duka ingantattu ne kuma da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma ya faɗa ne dan mu tsira dan ya tsirtar da mu bai bar wani abu na alheri ba sai da ya bayyana mana bai bar wani abu na sharri ba sai da ya ja kunnan mu akai dan kamar yadda yake faɗa tsakaninmu da tsakanin shi kamar mutum ne ya hura wuta yana so ya ji dumi sai wasu kwari da fari su dinga zuwa suma suna ganin hasken suna so su fada cikin wutan su halaka shi kuma sai ta buge su da hannuya ta buge su to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wannan nasihohi dan mu samu mu tsira duk abin da aka faɗa ba a faɗa dan a ci mutuncin wani ko dan a nuna mishi shi mara kirki bane a dan dai mu tsira ne gabaki daya Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya sa mu gama lafiya Allah kuma ya taimake mu akan basussukan mu ya sa mu fuka bin zakatun mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.